إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام
يوم لا أكو قوتر جمادى أولى جرى النبي صلى الله عليه وسلم دبو دايادة للي هدود أربعين شدة wannan da ce da 5 ga watan 11 shekara ta 2024 muna ci gaba da yin karatun hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin al-arba'una haditha yau za mu tashi akan hadisi na 15 al-hadithul khamis 10 hadisi na 15 مالن يتي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن كربو حديثي لك أبو هريرة الله يقال مشير دا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي ما أيكي تلاد أمنتم الله سقال تبتع قريش ياتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر دوان دا يكسنتي yayi imani da Allah da ranar lahira falyaqul khairan to ya fada alkhairi aw yasmut ko kuma ya shiru wannan hadisi wato baban shi shine babi ne da yake kwalitar da mu akan tabi'antuwa da dabi'u masu kyau fadan alkhairi girmama baƙo da kuma girmama makwabci wannan dabi'u ne halaye ne na dubbane masu jawo da ya kamata a ce musulmi wato ya dabi'antu da su duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alkhairi ko ya yi shiru Imam Shafi'i ya ce abin da hadisi yake nunawa cewa idan mutum za ya magana ya tsaya ya yi tunani ya auna ya gani in ya ga akwai alkhairi ciki to ya faɗa alkhairi in ya ga kuma babu alkhairi sai sharri to ya kame bakin shi abin da hadisi yake nuna mu kenan da duk lokacin da za ka magana ka aje hankalinka ka yi tunani ka gani wani alheri za ka samu wani alheri ne za ka faɗi da wannan magana sai ka faɗi idan kuma ya zamanto ba alheri ba ne to sai ka yi shiru ko mun kake zubo don faɗin magana to ka kyale ta kuma da hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai masu girma a babi na dubba da halaye masu kyau yana ɗaya daga cikin hadisai na gaba-gaba waɗanda suke tarbiyyantar da musulmi akan tarbiyya ta ƙwarai da kuma halaye masu kyau na daga cikin hali mai kyau iya magana shine ka faɗa alheri ko kai shiru idan ba za ka faɗa mutane alkhairi ba ko kuma ba za ka faɗa alkhairi ba to shirinka ya fi alkhairi gare ka da ɗuminka wannan yana daga cikin waɗannan hadisan sa'an nan kuma malamai sun kwadaitar da mu game da wato koyon yin magana ko kuma yin magana yin alheri wani malami yana cewa wato yin shiru sifa ce mai kyawu a cikin mazajen mutane duk wanda yake namiji ne na gaske to shirin shi sifa ce mai kyawu a cikin shi kamar yadda ka san magana ita ma a wurinta tana daga mafi kyawun ayyuka ko kuma shiru ke magana ba shiru sifa ce ta manya-manyan mutane mazaje magana kuma shi ma yana daga cikin manyan ayyuka, amma magana a wurin da kai magana wurin ta inda ta dace shine kamar alheri, wadan alheri a wurin shi, wadan magana wadda ta dace daidai wurin da kai ta, to yana daga cikin manyan ayyuka. Kuma Allah ta'ala ya ce wa qulu lin nasi husna, ku gaya wa mutane mai kyau. Kuma Allah ya ce wa idza qultum fa'adilu, in za ku yi magana to ku faɗi adalci, ba a zalunci, ba a zagi, ba a wulakanci, ba a bacin mutane. Kuma gashi Allah ta'ala ya ce ijtanibu katsiran min al-dhanni inna ba'da dhanni ithm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, kar sashen ku ya zanki cin naman sashi. Da haka kenan, ɗabi'a mai kyawu tana daga cikin ɗabi'u na musulunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu su mu faɗa alheri ko kuma mu kyale. Faɗa alheri a wurin shi yana da kyawu, akwai lokacin da shiru ma ba yana da kyawu. Don manzo Allah ya ce as-sakitu 'anil haqqi shaytanun akhraj, wanda ya shiru bai faɗi gaskiya ba wurin waɗannan gaskiya, to kurman shaitan ne. Inda ya kamata ka yi magana ka ƙi magana, to rashin magana ka nan wurin kuma sharri ne gari. Inda bai kamata ba ka yi magana, in ka yi to kuma nan ma sharri ne. Saboda musulmi yana aunawa ya ga wato inda ya dace da maganar shi da inda bai dace ba. Saboda bai kamata mutum ya fitar da maganar shi ba sai abin da ya san cewa ana da buƙatar wannan magana, inda kai wannan magana ana da buƙatar ta, domin na abin da kake faɗi ba mala'ika yana rubuta maka. Kamar yadda ka san kuɗin ka baka kashe su sai inda kake da buƙata, to maganar ka ma bai kamata ka hujjo ta ba sai inda ka san ana da buƙatar wannan maganar taka. Kamar kuɗin ka ne, ai kaga da in ka ga kasa hannunka aljihu ka dauko kuɗi ka bada, to ya kamata ne ka bada ko ko da Allah bai halitta ba, kana ga dai ya kamata kai ka dauka ka bada, ba dai ka dauko kuɗi haka kawai ka yadda ka ce wanda ya gani ya dauka ko yana yiwa, ba ka dauko kuɗi kawai ka yadda haka. Da kaga ka dauko kuɗi to akwai wanda zaka ba su, ko liƙe za kai kaga akwai wanda kake liƙa, amma ba ka dauko kuɗi kawai ka yadda haka. To ita ma magana ba haka take, yanda kake yin zahin doko kuɗi sai in kana da bukata, to ya kamata ka zanki yin zahin hiddo maganarka, domin duk abin da ka faɗa mala'ika na rubutawa. Allah ya ce ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, wani malami na cewa da mutane sayan takarda suke su ba mala'ika wanda yake rubuta masa aiki, da kowa ya shiru da ba wanda za ya magana sai abin da ya sa alheri ne, ko ba haka ba ne? In ka san kuɗinka, kuɗinka ne za a zanci an sa ana sayan takardar da za a rubuta ma aikinka, ai kaga za ka yi shiru, amma ba ka damu ba, mala'iku suna rubutawa ba ruwanka, tunda ba kai ka sai takardar ba, ba ka damu ba. Allah ya kiyaye. Da haka kenan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwalaitar da mu mu zamanto masu faɗin alkhairi, musamman ma yanzu kababan yaɗa bayanai da suka yawa, dumumuwa sun yawa, jita-jita ta yi yawa, ƙarya ta yi yawa, to wannan yana shiga cikin wannan. In ba za ka faɗa alheri ba cikin kababan yaɗa bayanai na intanet, kai shiru kawai ka kama bakinka, ba sai ka je ka jawo wani bayani ko ka tsara wani bayani na ƙarya ka tura, kuma haka yi wasiya ka bada umarni da Allah duk wanda ya gani shi ma ya tura mu, kuma ƙaryanci ya ce kawai. To da haka malamai suka ce yana daga cikin wato ganewan mutum ga addinin musulunci ƙarancin magana, duk wanda ka ga yana yawan surutu yana yawan ɗimi ba ya yin shiru, to bai gane addinin musulunci ba. Da zaran ka gane addinin musulunci to shi kenan shiru za ka yi. An tambayi wani malami ya kace Allah ga ta malam kai baka cika yin magana ba, sai kai ta shiru, sai ta ban tabbata duk wanda ya shiru bai taba yin nadama shirin shi ba yace amma yawan magana na sha yin nadama kan shi ko ba ga bane
na
duk me da min ya dawo in ya zo gida ya kwanta da daddare shi ya san kare yace yake dai sai ya yi nadama amma ka taba ga dan mutunan da ya shiru bai magana ba ya zo kwance yana ta nadama da ya sani da ba magana yake da zai nadama din yi in kaga kai nadama shiru to shirin da bai dace bane amma shiru wanda ya dace ba ana nadama shi saboda ana buƙatar musulmi wato ya zaman to mai yawan yin shiru cikin addinin musulunci ka sani cewa tuntube ciwon da harshe yake ji idan yayi tuntube bai kai ciwon da kafa take ji ba in ta tuntube domin shi tuntuban harshe wuta ake tafiya tuntuban kafa kuma nan ne duniya wataƙila da rabo sai ga Allah ya saka warki amma wanga kaga wanga tuntuba shi tilla kai ke cikin jahannama magana kwara dai za kai ba kana ganin yar kadanci manzo Allah ya ce sai ka shekara 40 kana gangara cikin jahannama ba ka isa masaukinka ba da ita magana guda mara kyau mutum na ta gangarawa an ce shiga jahannama dama ita jahannama ramu ne ramu ne iri iri ramu ba wanda ya san iyakarsa sai Allah to wani aka jefa shi sai ya shekara 40 wani ma sai ya shekara 70 inda za a kilga shekarun da lokacin da za a dauka yana tafiya cikin jahannama to a duniya sun kai shekaru 70 sannan ya dara wurin shi dam ya sauka kuma cikin wuta ce dama yake ta tafiya yana ta gangarawa yana ta gangare ne kayanan yana ta wuce mutane kowa da wurin shi kowa da masaukin shi shi ya yanzu bai kai naya ba sai ya shekara 70 saboda mi saboda muguwar magana da ya faɗi guda ɗaya ake na akwai mi akwai buƙatar mu kiyaye harsunan mu ko wasu malamai suna cewa harshe da kake ganin shi yanda ka san karen zangai haka yake karen zangai ka san duk wanda ya taba sai ya yi banna Allah ya kiyaye mu to da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mana cewa a duk wanda ya imani da Allah ya imani da ranar lahira to ya faɗa alkhairi ko kuma ya shiru sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir bal yukrim jarahu duk kuma wanda ya imani da Allah ya yi imani da ranar lahira to ya girmama makwabcin shi ya ba makwabcin shi haƙin shi da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi mana duk wanda ya riki shariyoyin addinin musulunci yana aiki da su to bai kamata ya cuta ma makwabcin shi ba kamata ya yi ya kyautata ma makwabcin shi girmama makwabcin shi amma makwabci yana girmama shi Allah subhanahu wata'ala ya ce a ba makwabci haƙin shi Allah ya ce wal jari dhil qurba makwabci ma abucin zumunci wal jari junubi makwabci ma abuci nisa da kai wanda babu zumunci da kai da shi Allah ya ce ka ba shi haƙin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani wuri ya ce ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu malaika jibril bai gushe ba yana yi mana wasiya game da makwabci har sai da nayi zaton cewa zai sanya shi a cikin magada zai ba shi gado wani hadisi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya cuta ma makwabcin shi Allah zai mallaka mai gidan makwabcin nashi duk makwabcin da ya cuta ma makwabci to Allah subhanahu wataala zai mallaka mai gidan wannan mutumin na fatan muna gane wa duka waɗannan dalilai ne da suke nuna wato kulawa da makwabci ba makwabci haƙƙin shi makwabci kuma malamai sun ce kala kala akwai makwabci wanda yake zanna da kai a cikin gida gidan ku ɗaya kuna gidan haya gida ne na haya ga ɗakin ka ga ɗakin shi abin da ya raba ka da shi shine abin nan shamakin da kowa ke da shi ko shamaki irin na da ko kuma irin na zamani kaga wannan makwabcinka ne kakka yarda ka cuta mishi kakka yarda cutarwa ta hito daga bangaren ka haka ma matarka ana kiranta makwabciya mun gane ko shi yasa a malamai suka fassara sahibu bil jambi da cewa matan mutum aboki wanda yake kusa da kai aboki na dabra da kai matarka kenan shi yasa wani mawaki yake cewa aya ajaratana bil baiti anta taliqun ajaratana bil baiti innaki taliqun yace ke makwabciyarmu a gida na sake ki kaga wa yake ni da makwabciya mata shi ko in ba ka baka sake makwabciyarka alhari mata wani ce yana yiwa wani ba ya sake mata wani aboki ba ya sake mata abokin shi dan gabanka ka je gidan abokinka cin abinci matarka ta tashi da rigima tana ta rigima har ta kashe abokinka da mari kana kallo baka ta ke na saki ki duka ke mari shin kuya ke mara abu ke an daga yau saki uku ma haka muke ka saki ko da ba mijin ta saki ta ba saura ka mawaki da yace ajaratana bil baiti innaki taliqun ke makwabciyarmu a gida lalle ke an saki ki yana nihin matata shi da kanshi matar shi a duk kuma wanda gidan shi yake rike da gidanka makwabci ne kuma wanda yake makwabtaka da shi ma makwabcinka ne wanda yake makwabtaka da wanda yake makwabtaka da makwabcinka shi ma haka har gida 40 haka haka gida 40 haka gida 40 haka gida 40 gida 100 da nawa kenan 100 da nawa to 100 gida 160 din makwabcinka ne kai duma wanda kuke gari dai da makwabtan kai
na'am
bari ai ma ai abin nan gaba daya dukkan maladin nan din makwabtan juna ne to yau da kakkai da kai abin da zai cuta ma mazauna tare da kai gari guda duk wadanda kuke gari guda tare da su duk makwabtan ka ne kakka cuta musu ka ba kowa hakkin shi yasa Allah ta'ala ya ce ma munafikan madina thumma la yujawirunaka fiha illa qalila sanan ba za su makwabtaka da kai a cikin garin madina ba kaga kenan a zaune suke cikin garin madina ko yawa mutanen madina ne wadanda ba su da imani Allah ya ce mun Allah ba za su yi makwabtaka da kai kenan kaga saura suna makwabtaka da wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai malaman sun ce makwabci kala uku ne akwai makwabci musulmi kuma katangar ku daya ko kuma yana kallon gidanka ko yana bayan gidanka amma dai musulmi ne sa'annan kuma jininka ne kananka ne ko magajinka ne to wannan yana da haƙƙi guda uku yana da haƙƙin musulunci kai musulmi ne shi musulmi sa'annan yana da haƙƙin makwabtaka saboda yana gaban gidanka ko yana leke da gidanka ko yana bayan gidanka sa'annan kuma yana da haƙƙin mai jini haƙƙin zumunci makwabci na biyu shi ne wanda yake musulmi ne amma ba gidanka ba ne amma katangar ku ɗaya ko yana kallon gidanka shi yana da haƙƙi guda biyu haƙƙin musulunci da kuma haƙƙin mai haƙƙin makwabtaka akwai kuma wanda kawai ɗaya ke gare shi haƙƙi ɗaya shi ne ba musulmi ba ne shi sa'annan kuma ba ɗan uwanka ne na jini ba amma me makwabcinka ne gidanka da gidan shugaba suke wannan za ka ba shi haƙƙi guda ɗaya haƙƙin makwabtaka kakka ce mai ba musulmi ba ne kakka ce mai kafiri ne kakka ce mai arne ne arne ne amma yana da haƙƙi a kanka kakka cuta mashi kamar yadda ka san ba za ka cuta ma musulmi ba shi ma ba za ka cuta mashi ba kakka mai abin da rai zai bacewa kamar yadda ka san inda musulmi ne ke makwabtaka da kai ba za ka mai abin da rai shi zai bace ba to shi ma kakka mashi kamar kallon cewa ai ba musulmi ba ne ba addinin ku ɗaya ba addini ya ce a kyautata ma duk ɗan adam ballantana akwai haƙƙin makwabtaka manzo Allah ya zama da makwabta wanda ba musulmi ba kuma ya kyautata musu sun ji dadin zama da shi manzo Allah bai taba kallon su a matsayin su na mi ba a matsayin su na wanda ba musulmi ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misalai na kyautatawa tsakanin makwabci da makwabci cewa kar ka zubar da shara ko gidan makwabcinka kar ka bari magudanar ruwan gidanka ta zangi fita ko gidan makwabcinka ana bata mai gida kar ka yi ranar cutarwa ce shi ba ya jin daɗi kai kuma kana abin da ka ga dama ba ya da kyau wannan ko kuma ka tada wata ƙara cikin gidanka wadda tana shiga gidan shi yana cutuwa ya hana shi natsuwa ya hana shi kwanciyar hankali cikin gida wannan duba ya da kyau ko kuma ka gayyato wasu mutane waɗanda za su zuwa su yi wani abu cikin ƙofar gidan naka shi kuma yana cutuwa ko wanda zai bata tarbiyyar mutane ko wanda zai kawo hayaniya cikin unguwa ya ta durbiniya cikin unguwa a kasa natsuwa wannan ma nau'i ne na cutarwa kyautatawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Zar radiyallahu anhu idan aka yi abinci gidanka to a yawaita abincin kuma ka kula da makwabta ka ba su idan ranar da aka sha dadi gidanka to ya kamata ka tuna makwabta su ma a rarraba musu in Allah ya sa kana da wadata radda ka sha dadi mai mutuwa a doko gidanka ana dan rarraba miya gidan mutane sai ka ba su naman su ma su sarrafa da kansu amma makwabci daya biyu uku huɗu haka ka dan rarraba musu shikenan baka iya mu duka wanda kama in kama guda biyu guda uku kama kama sauran ne sannan kuma ya tashi kyautata ma makwabci ana ba wanda kofar shi ta yi kusa da kofarka kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama ina da makwabta dama da hagu cikin su wane ne wanda za ni kyautata ma wane ne za ni fara ba abuna manzo Allah ya ce wanda kofar shi ta yi kusa da kofarki to saboda haka kyautatawa zuwa ga makwabci dabi'a ce mai kyau daga cikin dabi'un addinin musulunci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kuma yake so mu rayu a kansu aiki na gaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu duk kuma wanda ya kasance ya imani da Allah ya imani da ranar lahira to ya girmama bakon shi bakon da ya zo ya sabga wurinka to ka girmama shi ko ya zo wucewa ba ya da masauki ya tambaye ka kai kuma kana da wurin sauke shi ka sauke shi to ka girmama shi bayan wannan girmamawan ka girmama shi muna ganewa ku a karɓar baƙo yana daga cikin ladabba na musulunci manya-manya masu kyawu kuma musulmi sun karɓa wannan kira na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da girmama makwabci baƙo abubuwa ne suka canza da baƙo kowa hababa yake da shi abubuwa ne sun canza mutane ne sun canza wani baƙon ƙarya ne baƙon cuta ne baƙon ha'inci ne sai ka ba inda za ya zo ne gidanka ya cuce ka ya tihe shi kawai haka sai an saki jiki gare shi kwana ɗaya kwana biyu ya tashi da kai a neman shi ma a rasa kuma sai ya ma wata muguwa aika-aika sannan ya tsere to abin da ya sa mutane suka ɗan ja jikinsu da kyautata abin nan baki amma da baƙo ya sauka ga gida da duk mutanen unguwa duk wasu sai ya kawo mai kwana abinci dadi yake ji bani baƙo ashe baƙo ya sauka gidanka a yi ta zuwa ana gaida baƙon yanzu baƙo ko shekara za a yi na ruwan mutane da shi saboda rashin gaskiya ya shiga mutane amma da mutane sun karɓa kuma alhamdulillah su ma bakin nada alhamdulillah baki ne na gaskiya to daga baya abubuwa da sai suka canza bakin sai su zo da wata siffa wani ma zai zo da sunan wani aiki da ya iya ko da sunan wata haraka ya zo a tattara mai kudin mutane shi ke kai da ka sauke shi ka shiga uku dada sai ai dibin ma da kai ka da baki aka cuci mutane to kaga goban wani dawo sai ka ce a baka da wuri amma ba haka ba wato liyafar bako tana daga cikin bako yana da kwana hudu wanda musulunci ya bashi a sunnance yana da kyauta ta tarban da za a mai radda yazo muna ganewa ko kamar yanda kaga baki annabi Ibrahim suna zuwa sa aka kawo musu aka yi maza aka yanke aka gashi aka kawo musu to haka ake so bakon ka tarbe shi da wani abu mai muhimmanci ko na ma ko wani abinci mai kyau wanda aka tsaya tsakani da Allah aka yi sai a kawo mishi ranar da ya zo ran nan za a mai wannan kawai mai wannan kusu ne gwamnati da rana ta biyu rana ta uku rana ta hudu kuma sai koma kamar yan gida abincin da yan gida ke ji sai a bashi amma rana ta farko ana yi mai abinci na musamman saboda bakuntar shi saboda haka karbar bako yana daga cikin dabi'u masu kyawu na musulunci kuma dabi'un annabawa ne dabi'un bayin Allah ne na kwarai bayan Allah na kwarai shekarun baya da mutane suna da abin nan bakin na da nagarta su ma mutane na da riko game da kulawa da bako malamai na garin nan attajiran maradi ke ce musu masu kudin maradi ce in an yi bako malami ya yi bako ya je ya gaya musu ya aika a gaya musu ya yi bako a kula da shi kaga abin an kowa ya doke shi da muhimmanci amma kaga sai yaudara da rashin gaskiya ya shigo cikin abin shi kenan kowa sai ya yi shi shikenan mawari ma kaga hotel hotel ta yi yawa da na ruwan mutane da hotel hotel yanzu ba kowa ya zo ya buga dole ya je ba da kuɗi a bashi daki can da shi da masu hotel in cutar su za a yi zai cuce su ko ba haka bane ba mutane sun riga sun gashi saboda haka kaga annabi Ibrahim alayhi salam baki suna zuwa gidan shi bai san mala'iku bane yasa aka kawo dan malaki aka yanke aka hede aka gashi aka kawo suka ce su ba su cin nama to haka ake so ka tarbi bakonka da murna da farin ciki da walwala ka tarbe shi tarbe mai kyau domin mi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya dora maka wato liyafa da abincin da za a yi ci har ya kare zaman da za a yi kyautatawa ce lada ke akwai a ciki waɗannan ayyuka guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mun duka manzon Allah ya alakanta su da imani da Allah da imani da ranar lahira duk wanda ya san ya yi imani da Allah kuma ya san gobe Allah zai tashe shi domin Allah ta'ala ya mai sakayya to ya kamata ya faɗa alkhairi ko kuma ya shiru duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira to ya girmama makwabcin shi ka samu shaida mai kyau wurin makwabcinka don aka bare ka makwabta nan ka ayi wani bawan Allah ne ba ruwan shi mutumin kirki ne ko cikin gari ka je wani ne makwabci na ki ma da alhamdulillah amma wani wuri in ka je ka ce wani ne makwabcin ka a ce tar shine makwabcin ka ce kuma kuna zanne lahiya sai to da dai Allah ya kawo wani wuri muna zanne da shi yanzu ake makwabci a mai shaida makwabci samu shaidan makwabcin shi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi la yu'minu bai imani da Allah ba bai imani da Allah ba wallahi bai imani sahabbai suka ce wane ne ya rasulullah manzo Allah ya ce duk wanda makwabcin shi bai amince ma sharrin shi ba bai da imani aka ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata mace kwana take tana kiyamul layli yini take tana azumi amma ba ta shiri da makwabta cuta musu da manzo Allah ya ce hiya finnar tana cikin wuta kaga ibada take sosai mace ce mai bauta amma ba ta da mu'amala shi kuma addinu al mu'amala addini shine mu'amala huddar da kake da mutane shine addini ba gaskiya bane kai hudda mai kyau cikin masallaci da Allah kai to waje ka bata baka da gaskiya ina kana da gaskiya sallar da kai mai kyau cikin masallaci to in kai to waje kuma kana mu'amala da mutane amma kyauta ta mu mutane zaki ba juta ba jutarwa ba ha'inci ba zamba wannan shine addinin musulunci saboda kenan addinin musulunci yana koyar da mu dabi'u masu kyau halaye masu kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma buistu li utammima makarim al akhlaq Allah kade fa ya aiko ni ne domin in yi da cika manyan halaye da dabi'u abinda yake so gare mu kenan mun zama to masu kyawawan halaye masu dabi'u na kwarai mutanen kirki tsakanin mu da tsakanin mu da wanda ba mu ba wanda ba addinin mu dai ba ba mu cuta ma junan mu kuma wanda ba mu ba yana wani addini da ba namu ba shi ma ba za mu cuta mishi ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake koyar da mu kenan wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa innahum dhahabu akhlaquhum dhahabat al ummumi da kake ganin su jama'a rayuwarsu shine dabi'u masu kyawu in dabi'u masu kyawu sun tai su ma sun tai da ilminka duk saninka to ya kamata a ganka kana da mu'amala kana da hudda mai kyau ka iya hudda da kowa a amfanin ilimin kenan malami likita ne fa likita ya taba ware wani banda wani ka taba ganin likita da yace shi ba ya karɓa kowa sai mai tsafta ha likita kowa amsa yake wani daga daji yake zuwa yayi wata bai wanka ba dole ya karbe shi kuma ya mace shi kusance shi ga mai magani to kai ma malami likita ne kana maganin da likita bai iya maganin shi kamar yanda likita yana maganin da kai ma baka yi to shi ma ba ya iya maganin da kake yi gyara zukata malami yake yi wannan ko ba aikin likita bane gyaran zuciya Allah ne da manzon shi suke yi sallallahu alaihi wasallama da magadan annabawa al-ulama suke gyara ma mutane zuciya da ikon Allah saboda suna gaya ma mutane maganan Allah suna gaya ma mutane maganan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama to ya kamata malami ko almajiri ko duk musulmi ma a matsayin shi na mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai kyamu kowa manzon Allah yana son kowa yana kusanta kowa yana mu'amala da kowa da manya masu shekaru wanda sun irin nashi da wadanda suka girme shi da wadanda ba su kai nashi ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mu'amala da kowa har da kananan yara ma manzo Allah yana mu'amala saboda kyawun dabi'u karamin yaro ba yahudi ya rishin lafiya manzo Allah sai ya gane shi karamin yaro ne dan ko shekara goma bai ba karami ne amma manzo Allah ya damu ba ya lahiya ya ce bari ya je gidansa ya ga kwana biyu ba ya gane shi da halaye manzo Allah yana mu'amala da kowa kamar ciya sai wani da wani za ka mu'amala da shi musulmi ba ya zaba baka yi mutane ba da kai da mutanen nan duk abu guda ne dukkan ku da abu guda ka halice ku dukkan ku wuri guda kuke rayuwa dukkan ku cikin duniya kuke dan me za ka bambanta wani da wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kula da mawadata yana kula da talakawa kowa na shi yana kula da malamai yana kula da jahilai yana kula da masu hankali yana kula da wanda ba su da hankali da masu girmama shi da masu rishin gaba ba da manzo Allah ya zama da shi to haka ake so ka zama tuturan kowane ma mutum kana yawa wala ne kowa kana yawa hudda da shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ke sharan masallaci kwana biyu manzo Allah yace manzo Allah yace ina yake aka ce ai ya rasu har are shi kwana manzo Allah yace dan bi ku gaya mana ku ta dole cikin dare yana kwana mana ko mun mishi sallah aka ba kowa bane talaka ne mare shi manzo Allah yace ku je ku gwada mana kabarin shi a wata riwaya mace ce take sharan masallaci kwana biyu manzo Allah bai ganta bai tambaya to haka ake so musulmi ya zamanto da dabi'a mai kyau da hali mai kyau. Addinin musulunci ana yin shi ne da halaye, ba ana yin shi ne da rishin halaye ba. Wani ya tari manzo Allah ko bisa hanya ta baya haka ya kamo kwallon rigar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya hizgo ta haka sai da dan hizgo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah yana waiwaya da dariya ce ya aka yi me waiwaya ba ya kashe shi da mai ba, yana waiwaya sai ya dariya ce me aka yi, ya manzo Allah kudi nake so ka bani, kuma ya ce manzo Allah ai kudin ba naka bane. Manzo Allah ya dariya ba, manzo Allah ya zama da kowa da mai rishin gaba da sakare da shirmanmi dukkan annabi sallallahu alaihi wasallam, da yana zauna da su aka zauna da kai sai ya nuna mutum ya zo masallaci ya yi tsari ba, safai suka ce kai mutunan ba zitar, manzo Allah ya ce ku kyale shi ku bar shi ya kare tsarin shi. Ka gani ya yi tsari shi ya kare ya shiga jiki sosai ya wanke abin shi ya tashi cikin masallaci ba, ba hidin masallaci ba, nan cikin ɗakin masallaci. Ba wai cikin hilin katangan masallaci ba, inda kuke duka can ciki da tafi ku yi sallah nan wurin, saboda shi masallacin manzo Allah babu tafi ba ko tabarma babu ta kaba, ƙasa ce bisa ƙasa kowa yake sallah, wanda ya ga yana ya zuwa da ya shahida shi ya zo ya shahida ma kanshi, amma kowa ga ƙasa ne, ƙasa ce ko shahirin na laka na dabi babu shi masallacin annabi. Zala ce ku bar shi sai da ƙari, zala ce ku je ku zuba ruwa, ruwa ba suna maganin duwa ta kazamta ba, ku je ku ebo duga babba a cikin rijiyar da ke kusan masallaci ku zuba mai tsari shi kenan, ba ƙarin yin zarin yin zarin ko ko zala ya kira shi, zala ya ce mai yi masallaci da kake ganin shi ba gina shi don kazamta ba, an gina shi ne saboda a yi sallah a yi zikirin Allah, ba a su tsari cikin masallaci. Ya ce to ya gode ya gode, ya ce annabi da ni da kai Allah ma marhama, ya ce amma waɗannan Allah ya ce a ka mace fadar rahama Allah muna ka gama hada su muna, ya ce ba ga manzo Allah yadda suka mani fada suka mani kai kuma baka mani fada ba, to haka ake yi. Allah yana koya ma abai da biyu halaye masu kyau, da su ne mutum za ya samu. Manzo Allah ya ce lallai mutum yana iya samun daraja, yana iya samun matsayin mutunan da ke azumin litinin da alamun da duk wata ma ya azumin kwana uku ko kuma yau ya gobe ya ashe kuma kullum sai ya kiyamul layl, inda yana da halaye mai kyau duk ladar da suka samu shi ma yana iya samu. Kana da halaye masu kyau, baka rena mutane ba, baka cin mutuncin mutane, baka wulakanta mutane na tausayi, kana tausaya mai na girmamawa, kana girmamawa, ana baka ladan mutunan da yake kwana yana kiyamun layli, ana baka ladan mutunan da yake yini yana azumin alhamis da litinin, kai baka yi ba, kai halaye ke gare ka irin ladan da aka ba shi a baka, dan kaga halaye suna da muhimmanci, ya kamata kamar yadda kullum muke tunatar da junanmu, to mu zamanto masu halaye masu kyawu masu dabi'u na kwarai, Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, Allah yace Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Na'am. Ko ko ya halitta mutum ya sa dan shi la kullin Krista. Idan musulmi suna da bukatan karatun da Kirista ba su da shi, a karatun da ke da Kirista shi ba ya da shi kuma yana bukatar shi, to sai ya sa, in kuma babu wani ilimi babu wani bambanci to sai ya baldan shi wurin musulmi, kamar yadda su ma ba su kai ɗiyansu da kwallon musulmi ko ba su kaiwa, ya kamata kai ma kai kishin addinin mu, kai kishin musulunci kamar dan ka wurin musulmi. Su kuma musulmi ya kamata su san me yasa ake daukar yara ana kai su wurin Kirista karatu, su ma su yi zicciya irin abin da ake samuwa, su ma su yi kokarin samun shi, dare yadda ake samun horon da ake ba yara a cikin lakwallin Kirista, kuma musulmi ku yi zuciya ku samar da duk lakwallin dinku ba kai zama gurin ku kawai kudi ne, zama gurin ku kuma ba da horo mai kyawu yaro ya hito irin abinda ake so yaro ya hito da shi yayi karatu wurin su ya hito wurin ku kuma ya iya magana sosai da kyau yana turanci yana yau ba ya ce ma yar saboda saboda jarabar ya ta faransanci yana yau shikenan ba ku je ku koya mashi
na'am
sai ku hana zuwa can kuma ku bar hada kuna ta hada ba zuwa ana ta ku kuma kun ki gyara ta dole mu gyara kuma dole ne mu kuma mu hakura amma in muka diba za mu ga lalakon din Kirista da lalakon din musulmi me bambanci ya bambanci dukkan su cikin kalasuwa wanda ke koya addinin musulunci litsabar karatun boko ne kawai ake koyawa to amma dai sai da muka ce da malamin din yana nan
na'am
a yara sai a koma Allah ya samu dace
ce
akwai bambance saboda lakwal din musulmi koda dai ba koya addini akwai masallaci kuma ana iya gayyato azuzzuka ciki kuma masu koyawan musulmi ne suna iya tsawatar da yara in sun ga wata akwai cikinsu ana samun ɗaiɗaiku waɗanda suna iya tsawatar da yara in su daga sun yi wani abu saboda alhamdulillah yanzu musulunci ya shiga ko'ina ya shiga cikin kowace al'umma ya shiga cikin kowane mutane idan cikin mutum goma sai ka samu mutum biyu ko uku waɗanda suna son addini kuma suna sauraren shi kuma suna kokarin su san shi kuma suna kokarin su yi aiki da shi ba kamar can baya ba da musuluncin na suna ne kawai alhamdulillah waɗannan ne bambance suna sawa amma dai hujjar da uwaye ke bada suna kai yaran su can ya kamata mu yi kokari mu ma mu same ta a wurin mu na'am
sai mallam banda shaitan ya tura musulmi ya yi zunubi yana da wasu hanyoyi wanda zai cutar da musulmi
wai shaitan banda ya tura musulmi ya aikata zunubi yana da wasu hanyoyi da yake cutar da musulmi hanyoyi suna da yawa mana zunubi kare zai sa ka kai yana sa ka kake yin aiki ko kuma in ka yi ya sa ka ki cikawa kaga in ya sa ka ka sha giya in ya saka ka yi sata ko ka yi kisan kai ko ka yi cin amana ko wani abu to yana iya kuma zuwa wurin sallarka da shagaltar da kai kaga ba zunubi kai ba ko kana sallah amma kuma kana tunanin wani abu ko kuma ya hana ka samun lada abin ba dole bane dan abin da zaka samu zunubi kan shine dole misali da an kira sallah ka tai masallaci to shi ne yana cewa kai zaman ka sai an tada kaga ai jiran sallah sunna ne aikin lada ne ba dole bane abinda ke dole shine a tada sallar ka je kai to amma an gaya ma falala in ka je kai nafila ka yi a tada sallah zaka samu lada in ka tsaya kana jiran sallah zaka samu irin ladar da za a baka cikin sallah nan ma sai an baka cikin jiran sallah kaga ka samu bi to duk shaidan ya hana ka wannan akwai hanyoyi da yawa na'am
yace ya halatta mutum ya tsaya yana istighfara lokacin da yana shuraren wa'azi ko kuma yana shuraren khutba ta juma'a
ko kuma ya halatta mutum ya istighfari alhali yana sauraron wa'azi kana kamar nan wani ana karatu kuma kai kana istighfari to kaga da gidanka kai zaman ka sai ka istighfari domin nan hankalin ka rabuwa biyu yake ba hada abu biyu kamar yadda ka san taura guda biyu ba ta shiga baki gudanan ba su tambuwa ko ba haka ba ne shi ke nan a nan wurin ƙalbin tsuntsu bi da dutse sai bai yi wa sai dai ka halbi guda Allah ya ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbaini fi jawfi Allah bai sanya ba mutum zuciya biyu ba a cikin mi a cikin cikin shi ba ɗaya aka sa maka kuma ita aiki guda take ba yiwa tana wani aiki tana wani ba ta kasuwa biyu da ta rabu bi shi kenan baka san ko guda ba cikin abubuwan da kake aikatawa ba to kenan ko masallaci bare ana huduba shi sauraron huduba wajibi ne duk wanda bai saurari huduba ba alhali tana kaiwa gare shi ya saba ma Allah wajibi ne kamar yadda ka san sallah wajibi ce ta juma'a ko to sauraron huduba ma in dai kana jin ka
ko nesa kake in tana kai maka to wajibi ne kai shiru kana magana kana laifi ana rubuta masa ne saboda ka bar wajibi to haka bai kamata a ce ka je masallaci ba kana istighfari ana hudu ba sarfinka mai data cikin aljihu sai an kare hudu ba kai liman yazo yi abin da za ka yi amma liman na fara hudu ba yana alhamdulillahi rabbil alamin to sa abuka aljihu duk wani abu ya kai ma ka ba sai kuma Allah laifi Allah ya samu dace Allah ya kira sallama bismillah
bismillah wai yana tambaya cewa idan mutum ya je ziyaran kabarin mahaifin shi wace addu'a ya kamata ya yi babu wata addu'a sananniya ya kantacciya da aka ce addu'a dai za ka masu roƙa musu gafara sa abin nan roƙa musu samun rahama Allah da samun kyakkyawan kwanciya da kuma jin daɗi da nema duk addu'ar da za ta sa ka roƙa musu Allah subhanahu wataala ya samu waɗannan abubuwa ita za ka musu ba dole sai ka musu wata addu'a ta musamman ba ke
wannan
hukunci ne mutum
da zai biya
bukatunsa ta hanyar juye
samun mana bukatu kun ba ta da
fa'ida ya kamata ya tambaya na wanda
ke ciki ɗalibi ne yana kuwar da makaranta
yana tambaya cewa wai shi malami ne yake koyar da dalibai maza da mata to cikin dalibai mata akwai wanda ta nuna tana son shi ko ta amsa za a ba ta ce ba ya santa ba kowace tambaya za ka yi ba aure ya halitta tsakanin malami da almajira tsakanin malami da almajira ya halitta ba sai ka yi tambaya ko kai ba malamin ba ne ko muharram maka ce ta ce tana son ka bai kamata ka wannan makaranta ba ka tambaya kaje ka nemi malaminka ka tambaye shi cikin sirri ba haka ake mu sai mu ce ba ka ce ba ka so ba shi ke sai Allah ya bata wani tun da kai ba ka so na'am
ku da kace ne mun mai na masallaci a ko lokaci suna yin alƙulu ba fashi har ma a ji ko wajibi wani haka ya daidai
wasu malamai suna alƙulu ko wani lokaci amma abin ya zama kamar wajibi ko daidai ne su suka ce ma wajibi ne ko su ma wajibi dan kaga mutun na ta abu nawa kake kullun cikin sallah wajibi ne kullun sai ka yi cikin sallah kuma sunna ne me kuma dan mutun ya rike sunna yana ta yi na'am wajibi
ne ya halatta mutun
ya sai gujiya da aya da masara ya aje domin saida. Wani halitta mutum ya sai gujiya da aya da masara ya koyi su hasi tsada ya saida ya halitta. In dai ba su yi yawa ba. In ba su yi yawan da za su sa abin nan gujiyar ta yi tsada, aya ta yi tsada, masara ta yi tsada ba. Yanin da ya ajiye talaka wannan ba ta da matsala. Amma dai asali manzo Allah ya hana. Sallallahu alaihi wasallam. Inda Allah ya hana.
yala ji la yahtakiru illa khati'un ba wanda yake sayan abinci ya boye sai ya tsade sai da sai mai zinubi kuma wannan hadisi manzo Allah yace al muhtakiru mal'un wanda yake boye abinci sai ya tsade ya dace nan ne waye tsine masha Allah kamar malamai sun ce wanda yake ba yi da kyau shine wanda yayi yawa wanda yayi yawan da in aka zo kasuwa ce ai babu kullu aka zo duk an sai an boye amma dan dai irin na ajiya talaka nan ba cutarwa sai a yi wa lai na'am wani ma'ana Abdurrashid wasu malamai suna cewa Ar-Rashid ba sunan Allah bane ba cikin sunan Allah Ar-Rashid babu cikin Qur'ani babu cikin hadisi ne nuna Ar-Rashid sunan Allah ne amma Ar-Rashid ma'anar shi ne ma'anar shi ne da alhaji mai shiryarwa kenan ana nufin bawan mai shiryarwa na'am kara ka maimakin ka sa mai Abdurrashid sanya mai Ar-Rashid kawai muna gane wa shi yasa masu cewa Rashid Rashid yayi su ma cire Abdul din kuka sanya mai Ar-Rashid kuka sa mai Rashid kuka sa mai Rashid yayi na'am kama tudinu tudan kamar yanda kake yi za a maka in ka kyautata za a kyautata ma in ka bata za a bata ma na'am
wala yace yana hituwa da mutum yace jama'a suna sore su domin ya rage musu hanya shi kuma yana jin tsoron ko ya ci dan da su ko kuma
yana da laifi ya ce yana hawan moto mutane na tare shi rage masa hanya shi kuma yana tsoron kai ya je wurin rage masa hanya a accident da su in ya kiya ruwa ce kake yi a accident da dan tsoron ka a yi wani laifi ba a barin kyautatawa duk mai hawan moto a accident yake sai kai wanda ya ce ka rage mai hanya in kana iya wa ka taimaka lada za ka samu yana daga cikin ayyuka na alheri ka rage ma mutum hanya in baka iya ba kana ganin baka iya ba sai ya goya kan ka in kun je inda za ku ba sai sauke abin nan ai to ai ka san mutum nan ba wai wani san abin nan bane ba wani bakon mutum bane wanda in ka goya shi in ya goya ka zai taya wani wuri ai ya san ka ka san shi duk wanda zai cewa ka rage mai ya galibi ya ka san shi to in kuma kana tsoron kai baka iya ba kuma baka gane shi ba ya daji da kai to shi kenan sai ka ce mai haƙuri na'am
wani tsoron kare kwan yana za a yi gina ta gwamnati kuma haraji na ya fara kaso ɗaya bisa goma
wurin ba da kwangila ta gwamnati akwai haraji da ake badawa ɗaya cikin goma ba ya sha ke bada haraji ba za a ba da kwangila gwamnati za a ba shi ne an hakkin kasa ne ya kaga sai ka bada amma an kaso maraba ne da kai da masu wanda gwamnati ba ta san suna yi ba to wannan ba ya da kyau haramun in ya zama to ba yadda za ka yi dole sai an yi haka nan to ya zama larura kai kana yi ne baban larura so kuma suna yi baban jin daɗi kada ka suke da laifi kai ba kada inda ba yadda za ka duke wai yake wani sai ka zo wurin su kuma an kace magana za ka yi ka kai su ƙara ko wani abu to shi kenan sun yi kakari suna iya sa a hana maka sai ka bada ba dan kana so ba na'am in kuma hakkin gwamnati ne da ma ka bada cikin horin rai kawai kuma ita ta samo ma kuma ta ce ga abin da za ka bada wa matsayinka na dan kasa sai ba ka ma gode ma Allah ba na Allah yi abin da gwamnati ya ansa gari kaɗan kaɗan ne canan haka baka kungila guri baka ta gwamnati ce ba ta ka bace kai dan wahala ne kawai to ka gode ma Allah kai abinda yake gan sa gare ka dan kadan ne na'am
ina da hukuncin
ba ta aure miki musulmar da ta aure wanda ba musulmi ba ba aure bane wannan ba ta yaki ba aure tsakanin musulma da kafiri ba ba aure na'am Ina jin kuma shi ya yi shi ta. Amma ba ka ba wani ka an saka ba wani to me yake ke ai ga raka ga shage ta dubu gaba daya kai da wucewa ka sau Allah ya sa mu dace Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka shayi mana hawaye mu Allah ka tausaya mana ka kawo mana karshen wala du gaba daya Allah Allah ka raba mu da damuwa da bakin ciki Allah Allah ka ba mu arziki da wadata Allah wadanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka biya musu bukatun su saka musu da alkhairi
amin
Allah ka taimake mu da yan aiki da abinda muke karantawa
amin
Allah ka yafe mana zanubin mu kanana da manya
amin
marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya
amin
wasu lafiya Allah ka kara musu lafiya
amin
marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahma
amin
Allah ka sa su huta Allah ka kara mu da su gida aljanna
amin
Allah ka tausaya mana
amin
Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin kasashen mu bane ya Allah Allah muna roƙon ka Allah dukkan bukatun mu na alkhairi ka san su ya Allah ka biya mana su ya Allah
amin
Allah ka san bukatun mu ya Allah ka biya mana su ya Allah
amin
Allah matasan mu samari da ƴan mata Allah ka shirya su
amin
raba su da lalacewa ya Allah
amin
Allah ka shirya da su shirya addinin musulunci
amin
Allah ka raba su da shedanin mutane da aljannu ya Allah
amin
Allah ka ba su ilimi da aiki mai albarka
amin
wanda zai amfani kasan mu da addinin mu wanda zai kawo mu addinin mu da kasan mu ci gaba
amin
Allah ka daukaka mu da mu da addinin mu
amin
Allah jami'an tsaron mu da suke Allah ka kare su ya Allah
amin
Allah muna roƙonka ka kare mu daga zalunci da zalimai ya Allah.
Duk
wani mugu wani azzalimi ya Allah da yake mugunta da zalunci gare mu ya Allah ka kare mu daga muguntar shi da zalunci shi ya Allah.
Amin.
Waɗanda suke cikin mawuyacin hali na kasuwanci ko na rayuwa ta yau da gobe Allah ka yayi musu ya Allah.
Amin.
Allah ka kawo musu ƙarshen wahalar da suke ciki ya Allah.
Amin.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
Ma
sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Amin.
Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
Amin.
Ma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين